mita 88.5 da lafiyar da zamani, kuma yanzu haka ina ofisin kungiyar kare haƙƙin dan adam da jin ƙai ta ƙasa, wato mitakin Global Community for Human Rights Network ƙarƙashin jagorancin Comrade Karibia Halon Kabara, inda idan masu sauraro suna tare da musamman kafafen yaɗa labarai daban-daban, a jiya an ji rahotanni musamman dangane da yadda wata mata da mijinta suke zargin cewar an ci zarafinsu, an kuma keta musu haddi, wato asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke nan jihar Kano, dangane da lokacin da ta zo haihuwa suke zargin cewar an batta ko ba a karɓe ta ba har ta fito ta haihu a waje. Akan haka muka zo domin mu tattauna da su kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam domin jin irin matakin da su ɗauka akan wannan abu, kuma daga wannan abu da ya faru gashi kuma har wasu waɗanda abin ya faru sun yi kuka. Duk da dai mai magana da yawun asibitin Hajiya Hawwa ta yi tsokaci ko ta yi magana dangane da bada haƙuri, kuma ta faɗi cewar an yakan ne ba wai don ganganci ba, sai dai don yanayi ne na aiki, tunda har ta yi magana cewar wato akwai yiwuwar cewar haihuwar ta tabbata zo kusa ba ne, aka umarce ta da ɗan tattaki wannan abin ya faru.
To alhamdulillah, gaskiya dai abin bai mana daɗi ba, domin duk asibitin da aka ɗauka ko ma'aikatan asibiti an ɗauke su ne don jin daɗin al'ummar jihar Kano da kuma ƙasa baki ɗaya. To kuma ka ga musamman mace tana da daraja da mutunci da za a ce ta haihuwa a waje ko akan titi, ka ga abin bai yi daɗi ba, bai kuma yi kyau ba. Don haka duk da dai ita PPRO tasu ta fito ta yi bayanai masu mahimmanci cewa za su ɗauki matakin da ya dace, za mu jira mu sa ido mu ga irin hukuncin da za su yi wa shi wanda ko wacce ake zargin an mata wannan abu haka. Idan sun ɗauki hukuncin da ya dace wanda ya mana, to alhamdulillah, in bai mana ba kuma za mu wuce gaba don mu tabbatar da cewa an yi magani irin faruwar irin wannan abu nan gaba, domin duk wanda ya je asibiti yana da kyakkyawan zaton cewa za a karɓe shi hannu bibbiyu a yi mishi abin da ya dace domin ya sami nutsuwa da kwanciyar hankali.
Kuma da hannu guda akan zargi irin waɗannan abubuwan da yawa, ba a waya iya wannan asibitin ba, akwai wasu asibitocin da ragowar ma'aikatu akan fuskanci irin wannan cin zarafi da ga al'umma daga su ma'aikatan. Ban sani ba ko kafin faruwar wannan irin ku ya kai ga irin waɗannan abubuwan, ko kuma ma an kawo muku rahotanni ko kuma ƙorafe-ƙorafe dangane da faruwar irin waɗannan da kuma irin wannan abubuwa ba ɗauka wato mataki.
Mun sami matsaloli na asibitoci wajen guda uku ko huɗu a nan jihar Kano. Wasu irin ƙananan asibitoci na gwamnati, wasu kuma manyan asibitoci wanda wani zai kawo sanadiyar rasuwar wani ko a yi mishi allurar da bai dace, yaro ɗan shekara biyu ko ɗaya a yi masa allurar shekara 20 ko 30 da sauransu. Sannan kuma da rashin ƙwarewa na aiki, wani aminta almakashi a operation da aka yi masa, kamar yadda kwanan ma mun samu a irin ƙananan asibitoci na cikin birnin Kano. Da haka duk waɗannan abubuwan muna bi sau da ƙafa har mu tabbatar da cewa wanda aka yi wannan matsalar an samu ya samu mafita, sannan an hukunta wanda ya yi. Na ka kalla da ina ganin a shekarar da ta wuce mun samu asibiti guda hudu a jihar Kano da aka samu irin wannan matsaloli na rashin kulawa.
Ko ka ɗauki mataki idan hakan ta faru?
A sosai ma kuwa, na daidai muna zama da hukumar asibitin, sannan na biyu muna zama da ma'aikatar da take kula da asibitin asibitocin Kano, sannan na uku kuma idan abin bai yi daidai ba muna wucewa kotu, domin ita ce uwar kowa, duk wanda aka masa ba daidai ba tana ɗaukan hukuncin da ya dace kamar yadda constitution ya tanada da kuma dokar ƙasa.
Tunda bayananka sun nuna cewa a shekarar da ta gabata kun samu irin ƙorafe-ƙorafe kamar aƙalla guda hudu ko sama da haka, ga misali watakila ce iya waɗanda suka zo gurin ku ne, akwai waɗanda hakan takan faru kawai sai dai mutum ya fawwala wa Allah, ko a samu jikkita ko kuma a samu rasa ran ma, wanda kira ko jan hankali ne gare ka ga sauran al'umma cewar idan irin hakan ta yi kamata ya ringa sanar da waɗanda ya kamata su sanar, ko mahukuntan asibitin ko kuma irin ku ƙungiyoyi da kuke kare haƙƙin ɗan adam, domin a tsaida abin kuma a ɗauki matakin da ya dace.
Gaskiya babban abin da ke damu mu a jihar Kano, mafi yawanci idan an wa mutum abu sai ce ya bawa Allah, to wannan barin cewa an bawa Allah ba laifi ba ne, amma wani yana janyo gobe a yi wa wani wanda ba shi da dama ko ikon ramawa ko gabatar da ƙara inda ya kamata ya dace ko ya dace. To amma inda za a yi maka laifi wanda yake kake ganin cewa kai ka fi ƙarfin wannan abin, to ka je gaba dai dan a hukunta wanda idan kada yi wa wanda bi kai ka matsayi ko jima ko karfi ko hanyar da za a iya bi ma haƙin ka ba dan ka mafi yawanci musamman likitoci na asibitoci su sani cewa wannan abu ba abu ne mai kyau abinda suke yi ba su sani cewa an dauke su ne kuma biyan su ake ba kyauta suke yi ba kasashen duniya suka ci gaba rainan mara lafiya suke wani zubin kafin ka kai ga yi bashi magani sai ga mara lafiya ya samu saukin wani damuwa da wani ba ma irin cuta ne ke damun shi ba kamar damuwa ne ko furgici ko wani abin da ya ta musu da hankali ko kuma a'a wata mafita wani damuwa ne da bashi da mafitan amma a matsayin ka na likita ka zauna da shi ka ba shi shawarwari ka kyautata masa ka faranta masa sai ga nan da ni ya samu sauki akan wannan matsalar da yazo da ita musamman idan ka dauko masu ciwon kamar hawan jini za ka ga mutun yana da hawan jini amma wani zubin bai samu wanda zai masa kalamai da su saukaka masa zuciya ba wanda zai sa samu sauki ko ya samu nutsuwa a wannan lokacin amma mutun ya zo da hawan jini ka zage shi ka kyare shi ka ci mutuncin sa to kaga sai ga jini ya kuma yin sama wakilan a rasa ran shi ko a rasa wani sassa na jikin sa a wannan lokaci
bisa tumanda 8.5 da lafiyar mara zamani abaka samu daga ofishin kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ƙasa Global Community for Human Rights Network a kashin jagorancin director wannan hukuma wato Comrade Karibu Haya Lawan Kabar wanda da shine ma aka ji tattaunawa mu sai kun sake jina